بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كبار أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك الله يا مجينا ونرانا يو جمعة كو شاهدوا جوات ترى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنا شكل الدولة للهدى وين الشدة وين ذو دد شاهدوا جوات أوكو نا ميلادية دبو بيو دعشرين دبير. كما يقول المكساب أبو تقبل كراتب من القرآن المسلكي أول مسألة من البركة وليك غفر قدام يجين مسلكي النبا بيان لألله مدوك كنسلكي من بياني أكان أبن ديشا في الشريع cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi shine shirye, wanda kuma ya bata to wannan babu wasu waliyai da za su iya wato kenan majibintan lamura da za su iya wato kenan shiryar da shi in ba Allah madaukakin sarki ba. Allah madaukakin sarki ya wani shiriya daga gare shi take. Shiriya guda biyu ne, akwai shiriya ta irshadi, akwai shiriya ta tawfiki. Jiya mun fara bayani akan wannan aya, amma ba mu zo kan wannan ba, kace lokaci yayi muka yanke. Shiriya guda biyu ce, akwai shiriya ta irshadi, akwai kuma shiriya ta tawfiki, shine gam da katar da dacewa. Shiriyar farko wadda za a nuna, wadda an nusar da mutum a nuna masa hanya, akwai shirya ta biyu kuma ita ce wanda za a sa zuciyarsa ta zama ta dace da wannan abin ta karbe shi. Ya mu fahimci wannan ta hanyar maganganu guda biyu da Allah madaukakin sarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim, lalle kai Muhammadu hakika kana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya. Ma'ana kana nusar da su, ka gaya musu abu mai kyau, ka nuna musu marar kyau, ka nuna musu abin da zai kai su zuwa ga tsira, ka nuna musu abin da zai kai su zuwa ga halaka, ka daidaitar da su akan hanya. Wannan ana kiransa hidayatu irshadi. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma hidayatu tawfiqin shine dacewa daga kasar game da katar mutum ya zama ya karbi gaskiyar ya yarda da ita, wanda kuma a hannun Allah madaukakin sarki take. Don haka sai Allah madaukakin sarki ke ce masa innaka la tahdi man ahbabta, ya kai Muhammadu ba za ka shiryar da wanda ranka yake so ba, a'a walakin Allah yahdi man yasha. Don haka ya tabbatar masa da hidaya a can, nan kuma ya kore hidaya. Don haka hidaya ta nusarwa ita ce aka tabbatar masa, amma a datar da mutum ya zama ya karbi gaskiya har zuciyarsa, wannan hidaya ce daga gurin Allah madaukakin sarki. Sannan ya nuna mana cewa bambancin abubuwa guda biyu a wajen hidaya, wato kidan ta tawfiki. Allah madaukakin sarki shi cewa man yahdihillahu, sai amfani da siga ta mufradi, wanda duk Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi, to wannan shine shiryayye go. Amma da yazo wajen bata, sai ya ce wa man yudlil falan tajid lahum awliya, ba za ka samu musu wato kidan majibinta ba. Ishara cewa shiriya ta hanyar Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ce, amma bata hanyoyi da yawa ne. shi yasa ce auliya saboda hanyar bata sun fi dubu amma hanyar shirya kwaya ɗaya ce duk mutumin da rayuwarsa bata yi muwafaka da karantarwar alkur'ani karantarwar sahihiya ko kuma karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karantarwar sahihiya duk da rayuwarsa bata yi muwafaka da wannan ba to ba kai shirya yake ba wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya tabbatar mana da wannan sai yake zana layi a sahabbansa haka dogon layi sai ce wannan ita ce hanyata kamar yadda Allah ya ce anna hadha siradi mustaqima hanya ce guda daya tal babu inda mutum zai je ya samu shortcut a baka wani zikiri ka je kai shi kenan ka zama sayyidi shi kenan zaka shiga aljanna ka je kai iskancin kai inda kaga dama kuma wai kace zaka shiga aljanna wai hanyar Allah ce haka ƙarya ce ba gaskiya bane babu kuma wani dabara ba wayo sai dai ka zo ka bi wannan hanyar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka bi yace wannan ita ce hanya kuma haka Qur'ani ya ce anna hadha siradi mustaqiman wannan shine hanya ta guda daya wanda take tsayayye akai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jawo wasu layuka a gefe masu yawa wa qadda qatatan sigaran sai ya ja layi ta nan gefen ta nan gefen ta nan gefen sai yake cewa wannan ita ce hanya ta wannan kuma ita ce subul Allah madaukakin sarki yace wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili kada ku bi wato kenan burtali burtali ba zai barka ka hau kan hanya ba ba zai barka ka hau kan hanya ba sai dai kauce da kai wani guri da kai saboda duk mutumin da ya dauki hanya yana tafiya sai ya ga wani dan hanya burtali sai ya haka ko dama ani da yini wa ani shimali to shikenan ya bar asalin kan hanya din saboda kama kama zai je tai a rayuwarsa rayuwa ba za ta yi albarka ba kuma wannan din ba ita ce siratul mustaqim ba wannan da ya bari ne ita ce siratul mustaqim don haka babu sirri ba dabara sai mun dawo ga littafin Allah sai mun dawo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fahimci rayuwa irin tasu mai gwagwarmaya irin tasu mu yi addini irin nasu mu taimaki musulunci irin yadda su suka taimaka to sannan sai zama muna kan wato kenan hanya madaidaiciya amma in ba haka ba hanya batun suna da yawa wasu a kafirci wasu a shirka wasu abin jirtu da dagudu wasu kuma ta cikin addini hanyoyin suke fitowa amma za su lauye da mutum wala ba za su kai shi zuwa ga wato kenan inda ake bukata ba to saboda haka ya yi ishara cewa shirya kwaya ɗaya ce amma hanyar bata wato kenan suna da yawa sannan Allah madaukakin sarki ya ce wanda suka bata kuma zai tashe su ranar tashin alkiyama akan fuskokinsu za su yi tafiya akan fuskokinsu har muka yi magana sahabbai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi mutum ya tafiya akan fuska sai ya ce musu wannan ubangijin da ya sa ya tafi akan kafarsa shi zai sa ya tafi wato kenan akan fuskarsa sai aka wasu misali da maciji ko yawwa wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'i dabbobi akwai mai tafiya akan ciki la'alla in maciji ya tabbatar kashe shi zaka yi da jan ciki wala zai yi waka kama shi zai tsere cit ya sha tserewa a gaban mutane maciji kuma ya kai amma da wani sawo da ruwan ciki don haka ubangijin da ya sa maciji ya yi tafiya a kan ruwan cikinsa tana ta yi tafiya a kan ruwan cikinta shanshani ya yi tafiya a ruwan cikinsa duka wa'annan ubangijin da ya sa suka yi tafiya shi zai sa wasu mutane su yi tafiya ranar lahira a kan wato kenan fuskarsu sannan za su yi tafiya a kan fuskarsu wato kenan umyan makafi abinda ya sa aka ce makafi saboda ai fili ne wato kenan na tashin alkiyama fili ne na barazana da kuma daga musu hankali saboda abinda suka yi a duniya ba su kyauta ba don haka a daidai wannan lokacin da za a tashi a firgita a tafi kowa ya tashi a kabarinsa a firgita a tafi inda za a je a yi taro shi kuma ya tashi makaho ya kake tsammani ina ya san ɗaya zai yi kaga hankali ya tashi sosai sannan bayan wannan sai ce kuma summan kuma kurabi in ma za ka ce masa kai malam kai gabar bai zai sani ba kai hannunka na dama ba zai ji ba ga ido baya gani ballantana ka masa ishara da hannu kunne baya ji to kaga an daga masa wato kinan hankali a cikin wannan san bukuman kuma baya ji baya magana ko bukuman wasu man bebe sanan kuma wato kiran kurma a cikin wannan la Allah wani mutum ya ce a to amma Allah madaukakin sarki yayi bayani za su ga wuta ko a cikin ranar lahira to nan kuma gashi an ce za su tashi wato kinan makafi wara al mujrimuna annara wazannu annahum muwaqi'uha za su ga wuta to nan kuma an ce za su tashi makafi kaga akwai tanaqudu malana illa sukuta laha sai malamin suka ce ba haka bane wata tanaqudi bane mawqif ne kala kala ai ranar tashi alkiyama ba rana ɗaya bace ba ran da aka fara tashi za a sasu a cikin wannan mummunan condition din saboda daga musu hankali haka kuma zai faru in kuma kaga an zo ana shiga wuta ai kusa an gama duha da hadar tashi alkiyama to idan suka shiga wuta haka lalabe ai kaga la Allah za su fada gaban su bai fada ba tunda ba su santa ba haka za su je su fada cikin ta amma daidai lokacin kuma da za su shiga wuta sai a bude idan kuma sai a ce su kalli wuta saboda ganin ta tana wannan hayane idza ra'atu min makani ba'idin ko sami'u laha tagayyizan ita wutar kanta ta hango su daga nesa za ta rika barazana tana hada kanta tana tsalle tana aminin za su ji wannan don haka za a bude kunnan su su ji wannan hayaniyar wutan za a bude idon su su gani diddai wato kenan daga musu hankali ne a cikin irin wannan yanayin to saboda haka kenan lahira mawqif ne mawqif na farko za su tashi makafi kura ne bai bai kuma ba da kafar su za su tahuwa mawqif na biyu ko na karshe shine wato kenan wanda za a bude musu idan za a bude musu kunna kuma za su ga wutar kuma za su je wato kenan su shiga cikin ta don haka kenan halin da kafirai za su shiga cikin su ranar lahira hali ne wanda ke mummuna to sannan sai Allah madaukakin sarki yace to la Allah mutum yayi tunani to me yasa haka za ta faru da su sai Allah madaukakin sarki yace dalika jazaohum wannan shine sakamakon su me yasa bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirce mu ayoyin shine kawai sakamakon su kenan ashe yanzu ba Allah madaukakin sarki ne ya fara musu da wannan matsalan ba su suka fara musu kansu da wannan matsala Allah madaukakin sarki ya kawo aya ya kamata a ce su tsaya su fahimce ta su bi aya in an ce aya za a tudula ko ala ayatul kawniya ayoyi na wato kenan na duniya da muke gani kamar rana kamar wata kamar ruwan sama kamar kasa kamar mutane kamar halittu kala kala kwari da dabbobi duk wannan ana kiransu al ayatul lahi al kawniya sannan akwai ayoyin Allah madaukakin sarki ayatul lahi ahkamiya shine ayoyin cikin alqur'ani wannan ayoyin da ake karanta mana dinnan ko yawwa sannan akwai ayatul lahi tubuna ijaz wanda ya kamata ce mutum ya gani ya nazari akan su to duka waɗannan abubuwa din sun kafirce musu don da sun yi amfani da abin da Allah ya halitta za su iya gano cewa Allah madaukakin sarki kwararre ne kuma za su iya fahimta ayoyin da ake karanta musu na alqur'ani za su yi aiki da shi da haka ba su imani da wannan ba ba su imani da wancan ba sun mutu cewa Allah madaukakin sarki sun aikata abinda suka ga dama ransu take so a nan gidan duniya don haka shine Allah madaukakin sarki ya tashe su a cikin wancan hali wanda yake mummuna wanda wato kenan qur'ani ya mana bayani saboda haka yace wannan sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina sun kafirce mu ayoyin mu shine yasa akai musu wannan wato kenan sakamakon don bai kamata a ce su kafirce mu ayoyin Allah madaukakin sarki ba sai gashi sun zo suna cewa a idza kunna izaman wa rufatan yanzu idan muka zama wato kenan kasusuwa muka zama wato kenan rajidagagu a ina la babu suna kalkan jadidan zai yi a sake tashin mu wata halitta daban wato kenan ai mutuwa ka in ka riga ka mutu ko shikenan ko yawwa ba mun zama mun kasa mun ribe mun lalace namu jikin mu ya zagwanye saura kashi kashin ma wata rana ya riddige ya lalace shi ma ya bi kasa kuma a daidai wannan lokacin ne za a ci za a sake tashin mu tashi sabo to kaga wannan tunanin su bai yi kyau ba so da sun manta da cewa Allah ya ce qul ladhi qul ladhi ya
qadarakum awwalakum
yawwa Allah madaukakin sarki shine ya fari halittar ku da can yanzu kuma shine zai sake dawowa da ku sun kasa yin wannan ta ah kai kan ba kawai ka ganka ne a duniya ba kuma sai aka ce ba a san zaman ka a duniyan tafi ka tafi gurin da aka ce kuma ka dawo a wani abu ne mai wahala Allah madaukakin sarki zai iya dawo da mutane sabuwar halitta wato kenan a nan gidan duniya zai iya yanda ya ga dama ko kuma ya dawo da su sabuwar halitta wato kenan a wani gurin kuma wani lokaci karancin nazari yakan kawo hakan nan komai da ka gani a duniyan nan yana da rayuwa komai da ka gani yana da rayuwa rayuwarsa shine idan yana bayar da aikin da aka halice shi domin sa yanzu wannan globe din da yake haska mun nan yana da rayuwa saboda akwai muhimma da aka yi shi domin ta shine haska dan dai yana haskawa fa in ta muhimma to zamu ce ya mutu wannan globe din ya mutu ko wannan abu kazan ya mutu karfe da ya kamata ce wannan wayar ta lalace ai ta mutu saboda mai aikin da aka nace ta domin sa ya riga ya kare Allah madaukakin sarki ya tsara mata tsarin rayuwa kuma hatta malaman geology suka ce abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sa a cikin kasa tare da zamani suna iya expire sai an dagoye wani metamorphic change su koma wani abu kuma daban saboda muhimmancin su da aka nace su daidai dan ayi su lokacin ya expire ba ai amfani da su don haka za su iya lalacewa komai Allah ya halice shi saboda wani amfani zuwa wani lokaci dauki misali dutsen da aka ce an yi tayar da cikin Makka da shi masallacin Allah madaukakin sarki wannan dutse na gurin dawafi komai zafin rana in ka taka shi sanyi ne kamar AC sai ka tsammani an yi connecting AC ne a gargashin sa saboda zafi wannan dutse Allah madaukakin sarki ya halice shi tun shekara da shekaru sai a lokacin da aka zo za a yi wannan gini aka yi tunanin wannan wani injiniya ya ce akwai wani dutse a Denmark da za a je a nemo shi za a zo a yi aiki na da shi successfully wani alhaji ya ce a ina ne dutsen ya ɗauki injiniya suka tafi Denmark aka je aka duba dutse zai yi suka ce to suna sai aka nemi masu dutse aka ce zo suna sai iyaka rabi ma zai yi aka sari rabi suka ce to a yi ciniki sai suka ba su cek suka ce ku rubuta abin da kuke so suka rubuta abin da suke so na kudi aka sare dutse aka kawo shi aka zaka wannan tayar da shi sai bayan shekara wajen 15 aka yi tunani ya kamata a yi haka a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan da same tayar sai suka zo cewa duk duniya wannan dutse ne kawai zai iya wannan amma kuma an sai rabi an kai harami rabi kuma yana can bada maza sai suka koma da suka koma sai suka tarbatar kuma wani ya sai shi ya dame shi abu injiniya ya zauna kwana da kwanaki daga baya har ran da ya zo zai tafi ya tafi airport aka masa wato an samu inda dutse yake ashe wani musulmi ne ya sai haka kawai ya ajiye shi saboda haka ya zo shi aka bincike aka gano shi aka ce masa ga abin da za a yi okay kai ne ma musulmi ka sai shi eh to ga check ka rubuta duk abin da kake so na kuɗin ka sai fashe da kuka yace Allah madaukakin sarki yayi amfani da ni wajen boye wannan dutsen karwo ne ya dauka amfani shi ashe ga aikin da za a yi shi kuma yanzu ko wani kudi yace ba zan karbi kudi ba aka ji aka wadan tayin da shi to kaga yanzu muhimmin sa da aka halice shi don sa ta riga ta kare a dukkan wannan yanayin to so da ka komai da ka gani wato kenan a duniya hakan nan ne yana da aikin da Allah madaukakin sarki ya halice shi da kuma tsari wanda zai iya baka nazarin cewa akwai Allah madaukakin sarki da ya tsara shi akan wannan tsarin dauki misali yanzu dan adam ba gashi muna nan ba muna raye a rayuwar ta mu ai akwai kanun da dokoki da tsari da Allah madaukakin sarki ya tsara mana da sai mutum in ya kwanta ya bacci idan su a rufe zai mafarki amma farkin ko zai ga abubuwa da yawa idan su fa a rufe amma zai ga abubuwa da yawa kala kala wata duniya ya shiga ita kuma tana da wani tsari irin nata wanda Allah madaukakin sarki ya tsara shi wanda shi ko ba irin wannan wanda muke ciki ba domin akwai jin daɗi a cikin sa akwai shan wahala wani lokaci mutum zai tashi ganin hankalin sa a tashe kuma fa abun yake fa aina kwance fa kuma idan sa a rufe fa amma ya ga abubuwa sun zo sun daga musu hankali wani lokaci kuma zai ga abu kuma abin ya zo ya faru a reality wannan tsarin rayuwar Allah madaukakin sarki ya ba ta tsari irin nan daban sannan akwai rayuwar barzakhu ita ma tsarin ta daban sannan akwai rayuwar lahira ita ma tsarin ta daban duk wanda ya tsara wannan ubangiji Allah madaukakin sarki saboda wanda ya san wa'annan abubuwa zai yiwu ya ce wai dan ya mutu Allah madaukakin sarki ba zai tazo shi ba idan ku bai san wannan ba ya zama mutane tantirin jahili dan haka sai ya ƙaryata ayoyin Allah madaukakin sarki ƙaryata wanda zai ja masa waccan azabar da Allah madaukakin sarki ke cewa zalika jazaa'uhum bima kafaru wannan shine sakamakon su saboda kafirtawa da suka yi da suka zo suna musu suna cewa ba zai yi Allah madaukakin sarki ya tashe su bayan sun zama kashi kashin ma kuma rididdigegge ba ba zai sai abin nan ba dawo da su a cikin sabuwar halitta rashin sanin wayannan abubuwan yakan sa wa take mutum ya zo ba shi da rubu Allah ya sauka ta muje mana
awalam yarawanna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fi فأبى الظالمون إلا كفورا
الله ما دوكت ذلك أولم يروا هكذا أن الله الذي خلق السماوات والأرض سوبا سجنشو الله ما دوكت ذلك واتو كيدن ديا حرج السماي وانا بيسو كتو إنكا حمزة الاستفهام تازوتا باين تواب يازوشي باين تقوما نفهر نفين يازوشي to hamzatul istifham din nan lalle akwai takadiri a gaban ta wato shi su ba su san yanda yanayin lamarin yake bane ai ya kamata su bincika kaza da kaza da kaza ko ba su ganin cewa Allah madaukakin sarki da ya halicci samai da kasai me iko ne akan wato kenan ya kuluka misali ya halicci wasu halitta kuma misalin su in a shafe ma ce Allah madaukakin sarki okay an fasa yanku sai a shafe ku sai kenan sai a kawo abin ko yawa sai a kawo wasu mutane misalin ku misalin ku nan yana iya wa'ansu daban da za a kawo fata fata yana iya kuma ku din za ka sake dawowa da ku a cikin kuma sabon yanayi ba haka bane yanzu mu din idan muka mutu zuwa wani lokacin da aka yanta da mu ai mu ne za a sake dawo da mu din kuma a cikin wani sabon yanayi ba san Allah madaukakin sarki yana da iko haka ba eh kai a tashe ka ni a tashe ni ko wanda mu a cikin nan a tashe shi amma a cikin wani tsari daban amma fa lokacin da za a tashe mu a can a wani tsari daban to yanzu wata doka ce daban za ta hukunci akan mu ba irin dokar duniya ba domin dokar duniya za a ce mana yi ko bari kuma muna da yanci mu yi ko kuma mu ƙi amma daidai lokacin da za a tashi mu a wata sabuwar halitta mu din ne a wani yanayi daban to a lokacin fa dokar can ita ce a barbi ko saboda babu magana yi ko ba yi ko kar ka yi a an riga an gama wannan kawai yanzu abin da ake jira kawai shine sakamako sakamako ne kawai za a yi kuma sakamako in an ce ga sakamakonka ba za ka yi musu ba don za a baka littafin ka karanta da kanka kuma za ka ce eh haka ne kai da kanka za ka yi shaida a kanka eh hakan din ne sannan a ce ga inda za ka tafi kuma wallahi ba ka saka musu ba haka kuma ɗaya sakamakon a ce kai kai aikata eh ga kuma ga inda za ka tafi kuma ba ka saka musu ba in an kyale ka kai da kanka za ka kama hanya tiryan tiryan ka ta dinda haka tunda gidan walakanci ne sai an sa masu zare ido sun saka a gaba wallahi sai sun kai mutum kuma a daure a cikin wata kenan sarka da angalala shin ba su sanin cewa Allah madaukakin sarki yana da iko akan wannan waje ala lahu adalan la raiba fi ba su sanin cewa Allah madaukakin sarki ya sanya musu wani lokaci saboda ai komai yana da ajalin sa ko duniya nan tana da lokacin ta wani lokaci ya Allah ya ce yawma nadu samaa ka tsaye sujudi da yake tayi saman da muke gani za a nade ta kasar kuma ita ma idza zulzilatil ardu zalzalaha wa akhrajatil ardu ko wa idza ash-shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat hakan nan zaka duk abubuwan za su birkice gaba ɗayan saman zata abin yawan tubal dilil ardu ghayral ardu was samawati mutawiyatan bi yaminihi tana ga kasar za a cin nade ta a canja ta a kawo wata daban saman ma a nade ta a kawo wata daban komai yana da iyakar sa inda Allah madaukakin sarki ya tsara shi okay su ba san wannan ba to ya kamata wato kenan su san wannan alari an ajali ne wanda ke la raiba fihi babu shakka babu kokonto to ayan da yake faruwa ya kamata a ce zama wannan aya ina iyayen mu ina kuma iyaye iyayenmu mu tafakkar aina albabu saraya wa albabu sawafin wal ishari wa aina al'azamuna nadan wa ba'than min al-kulafa'i wa shimmil kibari ka allam yukulqu aw lam yukulqu fa sha'u misalan al-bawari babu ina manyan masu jihadi da a zamanin sahabbai ina da suka abayen su ina khalifai ina wani ko ina wani duka babu su anan kurkusa babu na ja babu misali shekaru ma wani abin nan malam bako Allah ya ji kare anguwar mu kuwa ku kuluna zanne yake ga yana nan gidan wani duze da iljin gidajen anguwar ku kuluna wallahi ban san mutum daya ban sani ba sai wanda suke cikin yanzu ni na sani amma nan gidan wani ne yanzu duk wanda nake gani suke ciki yanzu ma sun tafi shi kansa ma babu shi saboda yanzu ko to yaran da suke tasowa waɗanda irga min ni na sani yanda suke tasowa ko za su su ba san wani masu gidan ba haka ne abu da zai faru haka abubuwa suke tafiya saboda haka Allah ba da gizo kiya sama komai ajali wanda babu shakka babu tambaba cikin sa amma abin mamaki shine abu zalimuna azzalimai wanda suka zalunci kansu sun ki su karbi gaskiya illa kufuran su dai sun nace sai dai kafirci su kibin wato kenan dokokin Allah madaukakin sarki sai dai butul cewa to Allah ya sauka
wallahu antum tamlikuna kaza ina rahmatir rabbia idzan la amsaqtum khashyatan infaq wa kana linsanu katura
a baya mun karanta inda suka ce ba za su yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba har sai wato kenan suka ce lanu mina laka hatta tufajira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakilin ko wa inabin wa tufajjira al-anhara khilala hatta tajira aw tasqudu as-samaa to wa'ina abubuwan da suka roƙa dinnan cewa ai musu kaza a ba a nisa sa gida na zinare a bude kasa a gurin noma da sauransu to shine Allah madaukakin sarki a nan yake ce musu a gaya musu ko yake cewa a gaya musu law antum tamlikuna khazaina rabbi rahmatir rabbi wallahi inda a ce ku ne kuka mallaki wato kenan taskar rahamar ubangiji na a ce yau taskar rahama da iska da ta abinci da ta ruwan sha da ta lafiya da ta komai da komai da a ce su ne suke rike da shi suke da control a kansa me zai faru la amsaktum wallahi da kun rike su la amsaktum khashyatal infaqi da kun rike su saboda tsoron wato kenan kar ku infaqi Allah madaukakin sarki ya kawo rahamarsa a cikin abubuwa da ya komai ne a rayuwa illa iyaka kadan ne bai control dinsa a hannun wayansu to ɗan wannan kadan din ku dubi inda abu yake wahala har yau a jihar Bauchi ba isa lari ba ko kuma ji akwai da ba su lari ba da kuma su ne majority an rike rahamar ubangiji kuma tana nan ba babu ita ba to da ku ne kuke rike da wato kenan taska in an ce taska kaza ta zina shine gurin da ake kewaye ake koya wani abu wanda ke mai muhimmanci mai tsada duk gurin da ba mai tsada ake a gurin ba ko bukatar sai an kewaye shi duk abin da ba wani muhimmanci ne da shi ba abu wanda yake mai muhimmanci shine za a boye shi a taskace shi to rahmar ubangiji Allah ta kowane bangare ko ta kudi ko ta abinci ko ta sura ko ta lafiya ko ta iska ko ruwa da sauransu in kuna inda a ce kuna aka ba ku control din sa sai ka ga wato kenan kun rike kun hana mutane wanda saboda dabi'ar dan adam me dalilin da sa zai rike na farko zai sauya tara ma kansa tukunna nasa na biyu kuma zai ji tsoron in yana ba ruwan zai iya karewa shi kuma rahman Allah madaukakin sarki ba haka take ba sai ka ga dan adam ya tara jikokin sa ma ba za su iya cinyewa ba amma wanda da haka bai daina tsoron talauci ba bai daina kuma tsoron wato kenan abin nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana libna adam wajib ko ladda an yakuna lahu wadiyani da a ce dan adam zai zama yana da kwari guda cike da zinare da zai ce mai ina ma mun guda biyu ne saboda me wallahi mai amala ayyamul afahu illa tura in ba kasar kabari ba wa abin da zai cike bakin dan adam, don haka komai dan adam ya samu, komai dan adam ya samu zaka ga yana da bukata, kuma yana da jin tsoron talauci, kuma zai iya kin bayarwa don kare talauci, don kare talauci. La amsattu qashyatal infaqi, da za ku rike wato kenan saboda wato kenan tsoron talauci. Da haka shi yasa Allah barkake zai yi ba komai da komai wato kenan ya ba ku ba. Wa kana al-insanu qaturan, dan adam ya kasance wato kenan qatur, na a ce qatur suka ce al-baqil, amma in an ce baqil bukul rowa kenan ko to ligari ne. Idan na hana ka abu na maka rowa, in kuma kai na hana ka ana kiransa qatar ko walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, wanda in sun za su ciyar a gidansu ake nufi, zai fitar da kudi ya bayar dan ai abincin gidansa, ba zai israfi ba, ba zai yi takatiri ba, mana ba zai takura ba. Saboda ka takatiri shi da ka takura wa kanka, kana da shi ka kici takatir kenan, kana da shi ka kiwa kanka amfani ko ka kiwa iyalanka, alhali akwai shi ne ake kiransa takatir. Idan kuma mutanen waje ka hana shi a ce bukul ko yawa ya zama rowa kenan wancan. Wannan kuma takatir me zamu kira shi da Hausa? Kudi ok, likudi ko yawa dan adam akwai likudi a gurin sa, ba zai ci ba, ba zai sha ba, to shine wannan wakalar insanu qaturan, dan adam yana da likudi sosai, ba zai ci ba, ba zai sha ba, ba zai bari ba, ba ya tara ya tara ya tara ya tara, kuma duk da haka yana tsoron wato kenan ba zai ci ba. Wannan shine dabi'a ta dan adam, shine in an ce insan wato kenan dabi'a ta dan adam, mujarradin dan adam, ba musulmi ba, ba arni ba, dabi'a ta mutum kawai a matsayin sa na dan adam. Yanzu me zai hana shi takatiri musulunci? Karantarwa mai kyau ita ce za ta yi, in ka bar Allah zai baka lada, ga kuma dole ka fitar da zakka, gashi dole kai ka musulunci sai moldin din sa ta yadda zai ambana da kan sace, to kai ma in baka ci ba to kaga Allah zai azartar da kai, kuma ma duk abin da ka sa a cikin bakin matarka ma wannan Allah zai baka lada, don haka sai fitar ya bayar. Don haka musulunci shi zai fitar da dan adam daga halin bukulu da kuma wato kenan takatir. Amma in ba haka ba wato kenan dabi'an dan adam wato dabi'a ce wadda take mai kyau dangane da al'amarin wato kenan dukiya. To mu ji mana,
walaqad atayna musa tis'atin bayyinatin fas'al bani isra'ila idh ja'ahum فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
الله مدعوك إن تركيه تشي ولا قد أتينا موسى حقيقة من باء النبي موسى يزكما أن أكيم وأميد مكوم ونقولي دبانكم مصر في كسا دبا حقا القرآن يكدا ماكو يا وعي تزام تقوى دمونا يتقوى دمونا يزمون دعوة قدن النبي موسى عليه الصلاة والسلام. الله يتشي من باشي تس آياتي ayoyi guda tara, su wane ne ayoyi guda tara nan? Ayoyi guda tara wasu malamai suka ce ayoyi ne a cikin attaura da ake karanta, su da aka kirki kira su ten commandments, akwai commandments guda goma ko, to da su ɗin ne da kuma wata wani commandment guda ɗaya, da in haɗa su ne zai zama ten commandments da ake abin da su ne wanda Allah madaukakin sarki ya kawo su a ƙarshen a cikin suratul an'am ko a cikin suratul an'am. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaru, zalikum wasaqum bihi, wa ina ayoyin da awanin wa'azozin da aka yi ana kiran su ten commandments. Za ka san wa'annan exactly a cikin Bible abinda wa'annan suke karantarwa, to suka ce shine wallahu ta'ala a'lam. Wasu malamai suka ce a'a, wa'annan dai wanda Allah ya ambata a cikin Alkur'ani, wa arsalna alayhi mutufana wal jarada wal tafadi'a wal qumala wad dama ayatun mufassalatin, guda nawa kenan? Guda biyar ko abu yi tabdili ya ne ne ya kamata ya zama wal sanna alayhi mudufana daya wal jarada biyu wal qumala uku wal dafadi wal dama. To yanzu mun samu guda biyar ko ina za mu samu wato kenan sauran hudu, shine hannunsa da kuma wato kenan sandansa, in an hada nawa kenan? Guda bakwai ko? Sannan sai mai kuma a cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya bai Musa alayhi salatu wassalam, yanzu mun samu guda bakwai, sola biyu akwai fasar kogi ko sandansa sandan nasa ko kuma faɗi sanda kuma faɗi sanda to fasar kogi na ƴan bani Isra'ila ko aina abina fanfalaga fa kana kullu firgin ka daudal azim ko sai wanne kuma yawwa da wannan dutsen annabi bi asakal hajara fanfajasat min husnata asharata aina ayoyi guda nawa kenan ayoyi guda tara to wasu malami suka ce wa'annan su ne ayoyi guda tara da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa dukkan su akwai dalilan su dukkan su kuma a sakamakon wahal da shi da ƴan bani Isra'ila da kuma wato kenan Fir'aun su kai kenan wannan guda biyar na farko sakamakon wahal da shi da kiddawa mutanen Fir'aun su kai Allah madaukakin sarki ba shi wannan sauran kuma a sakamakon da shi da ƴan bani Isra'ila suka yi Allah madaukakin sarki ya ba shi su to wa'annan duk an ce ayoyi ne suna daga cikin wato kenan kaga ba ayatul lahi alqur'aniya bane lil ahkami ko ayatul lahi hukumiyya a ayatul lahi ne wanda take alkauniya na zahiri wanda ya kamata ce a dauki ibra da su Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa wa'annan gaba da dan haka Allah ce fas'al bani Isra'ila idan kana shakkan hakan ta faru ka je ka tambayi ƴan bani Isra'ila ka je ka tambayi Yahuda ko da agobe ka je ka tambayi Yahudawa za su baka labari izza'ahum lokacin da shi annabi Musa ya zo musu da wannan faqala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce masa lokacin da ya zo wannan da wannan ayoyi inni la azunnuka ya Musa masuran ya kai Musa wallahi ni ina zaton malamai suka ce zato anan yaqini ne mana ina kamar ya tabbatar cewa yanzu kan ya samu final resolution cewa annabi Musa masuran sai malamai suka ce ai an yi amfani da kalmar masur ne amma sahir ake nufi abinda ka zo da shi Musa sihiri ne kai sahir ne kai mai sihiri ne don haka yanzu an yi amfani da maf'ulu bihi a madadin mai fa'ilu ya zama kenan isimalan majaziyan majazil aqali wasu suka ce a bashi a yadda yake kai Musa mashur wanda aka sihirce shi ne domin ba ka iya faɗan magana mai kyau ba ka iya faɗan maganar da ta dace yanzu ya za ka ce a war alloli a zo a kama abu yanzu ka ce Fir'auna ba Allah ba ne ai an kwasi zai ce kwakwalwar ka ne kawai yanzu ba ka san ma me kake faɗa ba da irin waɗannan abubuwa to ala ayyi halin zargi ne shi Fir'auna yake wa annabi Musa ba dai kuma ba saboda mu'ujizozin da ya zo da shi musamman sandan da ya jefar ya haɗe duwa to kenan sihirorinsu sai zama ya tsorata shi wasu kuma suka ce a tun farko ma kafin ma a zo a haɗa shi da masu sihirin ai ya zo da sandan gaban annabi gaban Fir'auna Musa zo da sandan nasa gaban Fir'auna ya jefar da shi tun a testing ground wanda Fir'auna ya tsorata mummunan tsorata a dalilin da ya sa ma ya ce a tara masa wata kenan duk masu sihiri su zo su masa maganinsa to saboda haka shi yasa yake cewa kai mai sihiri ne sandan da ka jefar sihiri ne ko kuma maganganun da kake yi an sihirce ka baka iya faɗa magana wanda take mai kyau والله تعالى أعلم قال لقد علمت
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا
الله أكبر كنت تقول أن النبي موسى سيما سردي قال لكي سيما علمت حقيقة فرعون كاسن wasu malamai suna karanta laqad alimtu wannan jingina wannan kira zuwa ga Ali bin Abi Talib an ce daga cikin malamai kira a Kisa'i ne kawai ya karanta laqad alimtu don haka riwayar ita ce marjuhiya ita ta filin jaya ita aka rinjaya ma'ana ba ta da karfi kenan ko don haka laqad alimta shine in an ce laqad alimtu ko Fir'auna ne yake cewa wato ke Musa alayhi salatu wasallam yake cewa laqad alimtu haqiqa ni na san ni Musa na san ma anzala haula'i illa rabbus samawati babu wanda ya sai saukar da wa'annan ayoyi sai dai ubangijin samai da ƙasa ke to dama Musa yana shakka ne Musa baya shakka yanzu waye yake shakka Fir'auna don haka shine annabi Musa ya tabbatar da haka ce laqad alimta hakika kai fir'auna ni na san ka san cewa ubangiji san mai da kasai shine kadai yake da iko ya saukar da wannan ayoyi in ba Allah ba wanda ya saukar sai saukar da su sai shi kuma ni na san ka san kuma siyaki na alqur'ani ya tabbatar da eh haka din dai dan Allah madaukaki zarke ce wajahadu bihaqo wastaydanaha anfusuhum zulman wa ulwa ko yawwa sun tabbatar da haka din sun yaki ni amma sun yi musu saboda zalunci ne kawai da neman daukaka da kafafa a duniya dan haka fir'auna ya san cewa annabi Musa Allah ne ya aiko shi kuma wannan mu'jizozi da zo da shi in ba Allah ba babu wanda ya isa ya kawo wannan domin ya fi karfin sihirin kowane sihiri a duniya a wannan lokacin to saboda haka in ba Allah ba wanda zai wani don haka fir'auna ya riga ya sani Allah kuma shine rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai me yasa aka ce ubangijin sammai da me yasa musa yace ubangijin sammai da kasai ai taqdiri shine wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su fir'auna yana cikin me abin da yake tsakanin su don haka kai man kamar da balaga yana ba su ce ku shine ubangijin ka kai ma tunda kana tsaman tsakanin wato kenan sammai da kasai don haka kuma Allah ya sauko su ne basira akan basira abu ne wanda ke zahiri ba dabo bane ba rikita bane ba fa wannan bane ba damba cikin aminci ba abin da yake gashi nan kwalo-kwalo Allah madaukakin sarki ya tsara shi akan haka ka riga ka san wannan don haka zai yi raddi yace wa inni la azunnuka ya fir'aun mafura ni ma ina zaton cewa zaka zato an shine ma yafi karfin yaqini din kenan na tabbatar cewa kai fir'auna mafburan ne mafbur alhalik halakake ko domin ranar lahira in yan wuta sun ga wuta Allah ya ce da aguna lika fuburan sai ce wa fuburahu ya kaito nana halaka ya kaito nana halaka sai a ce la ta da ulyoma suburan wahida kar ku ce halaka guda daya wada'u fuburan kasira dan haka ku kira halaka masu yawa ta kai tun daga nan duniya annabi Musa alaihi salatu wassalam ce musu na tabbatar musu kai halakakke ne kai halakakke ne kai fir'auna sorry na tabbatar annabi Musa alaihi salatu wassalam ce ni fir'auna na tabbatar kai halakakke ne kenan yanzu fa da wannan magana ta annabi Musa alaihi salatu wassalam fir'auna ba zai musulunta ba dole zai zama halakakke ko tunda ai maganin da yayin a karkashin wato kenan guidance na Allah madaukakin sarki yayi ta a matsayin san dai mai dan sakon Allah ya je ita sako to mu je mala
wa arada an yastafizahu min al-ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a
wannan magana ta zarta fir'auna ta kuma wato kenan a daga masa hankali Musa alaihi salatu wassalam da ya girma a gidana muka abinan muka rene shi ko me yake ce masa ne kai da muka rene ka a gidanmu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa adda min al-kafirina kai da muka rene ka muka baka abinci ka girma a gidanmu ba kai ne dan gidan wancan ba kaza 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 irin wannan gorin da ko yau shine zai zo ce min ni halakake ni fir'auna da nake gani ni ne fa sharafa na da fa kala ana rabbukum al-a'la ni ne rabbul a'la kuma wani yaron gida na wanda ne rene shi kuma yazo ya ce min wani halakake ne dan haka kenan dole a dauki mataki dan haka majalisi suka zama suka yi taking final decision shine cewa ko kai a halaka shi in ba zai halaku ba ma ya bar kasar kawai dan zai jawo reni zai jawo tawaye zai sa mutane su zama an samu rebellion wato kina a bayan kasa dan haka zai yadda ba Allah ya ce fa arada fir'auna sai nufi a cikin zuciyarsa ayyastafidhu min al-ardi zai yanke su daga ban kasa ya ka mulkin sa ya sallame su ya kore su saboda haka su bar garin kawai dan haka tana musu float wanda za su hau a kama su da wannan hujjar wato kenan abin ka san inal muluka izashtaku ka bainahum ja'alu makanaka ya lusair al-umami in shugabanni suna son ka wallahi matsayin ka sai yafi na kowa za su daga ka sama wa in jafauka amma in suka kika sakauka summa wa hatakiru ma kunta tasna'u min khairin wa mungarin in suka kika shike sai su maka jafa'i duk abin da kake na alkhairi sai su danne shi duk abin da kake da karanci sai su danne shi. To yanzu Fir'auna baya kaunan su, da haka duk wani kullar da za a yi a sa masa wato kintai da zai bar kasan zai yi, saboda ka wannan shine abin da suka dauka. Don haka Allah madaukakin sarki ce fa a garakanahu, sai muka dilme da shi Fir'auna wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi jami'an gaba daya. Saboda haka Annabi Musa Allah sai ya tsara musu tsarin da suka fita, shugaban Fir'auna ya bi su, su suka tsallake Allah madaukakin sarki su, kuma Fir'auna da mutanen sa ya halakar da su.
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
أتكلم عن آية المكرر رأحانك لي الله ما دخلت لك أنا باب سورة وأنا أبو موحلة أرهيوة أبو موحلة أرهيوة شيني وتكلم دافي بغرمي أرهيوة zan ko revolution ko cin nasara ko menene ko kafa wato kenan kasa, amma administrator din mulkin kasar ya tafi a daidai sai ka yi wahala. Da ku iya kokari ku kafa kungiya sai ta kai matsayinta, sai ya zama yadda za ku yi administrator din ta sai ya zama ya wahala. Wannan abu ne wanda ke dan Adam yana fama da shi a kusan a kowane lokaci. Ai ta gogor mai sai an tabbatar da abu, kuma sai ya zama wata kenan wai ba samun inji Hausa suka ce ba samun duniya ba inda za a zauna wata kenan a shi. Akan wannan ake jinjina wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba samu irin wannan matsalar a junan su wata kenan wanda ta ga hankali har duniya ta abin nan ba, bayan wata kenan isar da shi mai gwamnati rikicin su da ya faru daga baya ne, wannan kuma wanda ke da bakin kallon kaddara ne ya riga ya hawa wata kenan kansu. Anan Allah madaukakin sarki yake cewa wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila, bayan mun halakar da fir'auna. Yanzu Annabi Musa da mutanen sa ba sun tsallaka ba, yanzu wanda yake takura musu babu shi, dalilin sa babu, sun je sun samu kansu sun yi establishing kasa. Yanzu dama a Misra suke, fir'auna ya kore su, sun tsallaka kogi, sun koma wato kenan kasar Isra'ila ko. Ai dama daga can suka zo ko? Yau dama daga can suka zo su. Lokacin Annabi Yusuf alayhi salatu wasallam da ƴan uwansa suka jefa shi a rijiya, aka dauko shi aka zo aka sai da shi a Misra. Da ya zama sarki a Misra, sai ya ce watu ni bi ahlikum ko? Duk iyalan mu a dawo da su, sai suka dawo suka zauna a Misra. Shi yasa ake ce musu Isra'ilawa, ƴan ƙasa kuma na kiran su kibdawa. Don haka sai suka zama second class citizen, ba su da full citizenship. To yanzu da wannan matsala ta faru, sai suka ce za su koma garinsu. Allah madaukakin sarki ya bude musu kofa, suka tsallaka suka koma Isra'ila, suka je suka zauna a can ko. To yanzu na farko sun bar kasar kibdawa, na biyu sun zo gurin da bawan da zai ce musu kaza, na uku an saukar musu da littafi, ga Musa alayhi salatu wasallam yana tare da su. Yanzu me ya kamata a yi? A yi establishing gwamnati na musulunci. To kuma shi ne inda matsala wato ke ta fara samuwa. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض كزونا أولنا كسائر كسائر administration نمسلنشي كفا دولة تمسلنشي كيات مسلنشي واتكنا أبان كسا صور حكا عناني وانان زمان ني كوسا كسائر سامو إلى مسؤولي إلى نافو wannan din ba ba kawo ba, amma dai mun sani cewa daga farkon zuwan su ma mutanen da suka samu suna bautan gunki, sai suka ce ya Musa ja Allah na ilahan kama da kuma aliha, kaga samu baraka ta farko kenan ko. Saboda haka sai ya zama na kan cewa sun fara samun matsala. Allah ya ce su zauna a nan. Yanzu ƴan bani Isra'ila suke da haƙƙin zama a wannan gurin ko, saboda Allah madaukakin sarki ya ce su zauna a wannan gurin, kuma an ce su zauna daga nan har iyaka ƙarshen rayuwarsu. Fa idza ja'a wa'dul akhirati, idan alkawari na ƙarshe ya zo, wato kenan alkawari na ƙarshe yana iya dawon Annabi zuwan Annabi Isa alaihi salatu wasallam, kan da wasu malamai tafsiri suka fara, yana iya yawa kuma alkawari na lahirar ake nufi. Idan lokacin da Allah madaukakin sarki ya wa'adi na ƙarshe zai zo a taso da mutane a lahira, ji ina bikum lafifan, za mu zo da ku wato kenan lafif. Ɗan an ce lafif, malaman tasrif suka ce akwai fi'ili wanda yake lafif. Lafif ɗin ma akwai lafif makrun da lafif makrun ko. Yawwa, idan fi'ili ya zama harufan sa guda uku ne, ɗaya sahihi, biyu huruful illa kaman wafa da waka, to zaka to ya zama lafif saboda harufan sa har guda biyu ne masu illa sahihin wato kenan guda ɗaya ne. Idan harufan guda biyu masu illa a haɗe suke a gudaya ko a farkon kalmar ko a ƙarshen kalma ana kiransa lafif makarun. Idan kuma harafin illa harafin sahihi ya shiga tsakiyarsu, farko harafin illa sahihi sai mai illa ya zama lafif makruh. Me yasa aka ce lafif? Saboda wato kenan da mai kyan da marar kyan, kuma la'alla marar kyan ma sun fi masu kyan yawa da a taru gaba daya. Don haka lallan lahira ta yi, Allah ya ce ji'ina bikum lafifan, za mu zo da ku gaba daya ku a sifa guda daya da mafarqa da sahihi dinku da wato kenan mu'tal a cikin ku, da haka duk mutane za su fito. Don haka aka ce ba za ka iya bambance mutum ta hanyar yarensa ba, ba za ka gane ka ce wannan bakarkare bane, ko kuma ka ce wannan Bahaushe ne, ko wannan Bafulatan, ko wannan Balarabe ne, ko wannan Bajamisi ne, ba za ku zo. Duk za ku zo wato kenan da sifa la tukadu tufarriq baina hadha wa dhaka, saboda mai sun fito su gaba daya duk iri daya da sifa iri daya da yanayi iri daya, haka wato kenan za a fito ranar tashin alkiyama a zuwa tsaya gaban Allah madaukakin sarki. Yanzu aikin shi ne zai tantance mutane kawai. To mu ji mallam.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
تو من قواعد القصة عن النبي موسى عليه الصلاة والسلام من لا وجد لكم Allah madaukakin sarki ya ce wa bil haqqi anzalnahu, wannan alqur'ani da kuke gani wallahi akan tsarin gaskiya muka saukar da shi. Allah bai kawo alqur'ani ba sai dan gaskiya, sai dan tabbatar da gaskiya a ban kasa, sai dan wato kenan tsayar da mutane daga duhu na jahilci da na kafirci, min az-zulumati ila an-nur, zuwa ga hasken musulunci. To saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce dan gaskiya muka saukar da alqur'ani. Don haka kenan yanzu duk mutumin da yake neman gaskiya ya nemi alqur'ani, duk mutumin da yake neman fahimtar gaskiya ya tantance ya nemi alqur'ani. Don haka ma wani lokaci alqur'ani ake kiransa alfurqan, furqan, saboda yana tantancewa tsakanin abin da yake mai kyau da marar kyau, ya ware maka wato kenan algaqu minas samini, abin mai da kyau wanda zaka ci da kuma wanda kace zai makare ka, duk qur'ani zai ware maka. Don haka bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala, shi kuma alqur'ani da gaskiya ya sauka dan aiki da gaskiya, dan tabbatar da wato kenan gaskiya. Saboda kuma wanda yake so ya aiki da gaskiya ya nemi wato kenan alqur'ani. Kuma arsalnaka, kai kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, bamu aiko ka ba illa mubashiran, ba cewa take ne mai bushara, mun aiko ka ka zama mai bushara. Yanzu dumunan da muka taru mazan mu da matan mu, ai bushara muke kokarin bi, ko bushara ita ce zuwa ga aljanna, can wanda ya bi Allah madaukakin sarki zai shiga aljanna, ba dan neman aljanna ba, me zai kawo mu nan gurin? Kowannen mu da hikimarsa daban, kowannen mu bukatarsa daban, kowannen mu ya halinsa daban, yanayinsa daban, kowa sai ta kukunan harkarsa. Amma don muka taru meye muke yi? Muna so mu ji alqur'ani, mu ji bisharar da take ciki, mu ji me kuma wato kenan shirin karban wannan bishara ranar tashin alkiyama. Don haka Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai sai dan bishara, ya yi ma mutane bisharar cewa in sun bi Allah to za su shiga aljanna, in sun bi Allah za su yi rayuwa mai kyau a duniya, in sun bi Allah za su tashi a cikin wato kenan sauki ranar tashin alkiyama. Saboda haka wannan shine bishara kaman kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam, jama'a al-mushriku goro, to duk wanda ya bi Allah zai tafi aljanna. Don haka ko bi Allah kaman wato kenan kwadaitarwa ne kawai, mu bi Allah madaukakin sarki, mu bi alqur'ani, tunda an yi mukaransa da alqur'ani, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala, mun saukar da shi da gaskiya kuma dan gaskiya da ya saukar. Don haka mu bi shi, idan muka bi shi wato kenan zamu wannan bishara. Sannan sai ce wa naziran, da kuma mai gargadi. Gargadi kuma shine in fa kaga kenan akwai matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ma wasu mutane in fa kada ku yi aikin kaza fa, in fa kun aikata kaza fa ga akwai matsala. Kamar yanzu da muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja layi, Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa, ya ja dogon layi sai ce wannan layin shine hanya ta madaidaiciya, ita ce alqur'ani da sunnata. Sannan sai ya ja wasu layuka kanana, sai ya ce musu wannan suna ake kiransu subul, saboda ka duk wanda ya bi subul ga inda za su kai shi. Saboda haka yanzu nan ya ce in fa ko kar a bi subul nan kuma yace ga hanya ta me kyau za ta kai mu zuwa ga wato kenan abin nan kamar suka ce kamar misali a ce bera ne ya ga dabino bishan dabino me kyau da ƴaƴa tun daga kasa in yana so ya je ya ci dabino nan ya dinga binta kawo jikin wannan trunk na dabino bishan dabino nan zai tabi har zai jabu ƴaƴan amma yana tafiya sai ya ga wani ganye yayi haka wani ganye yayi haka kafin ya isa wani ganye ya ce a kai gashi hanyar ma sai ya bi ɗaya ganyen da ya haka yake ina zai isa kasa zai faɗo kuma su kwaya wani zai faɗo amma in ya ci gaba da haƙuri ya ci gaba da tafiya har zai gurin ƴaƴan sai ya ce sau da haka hanyar haka take guda ɗaya ce idan mutum ya haƙuri bita za ta kai shi har wato kenan gida idan kuma ya ce zai haka sai a ce masa fa ko kuma ya ce a tubarin da wannan fa zai nan ba haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam bashiran wa nazira mai bishara mai kuma wato kenan gargadi za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu da shi Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskure Allah kuma daukake sarki ba mu ikon gyara kai dole ne ne arka sau da zai amma akwai wanda aka runkudo ɗazu daga gurin karatun yamma na farkin fassara mafarkin na kaganta